Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Assalamu alaikum mai sauraro maraba da zuwa wata sabuwar shirinmu na yau. Kada ka manta da cewa yau rana ce wadda Pastor Ibrahim Mai Gadi yakan ba da gargadi ga samarai da 'yan mata masu tashin neman aure. Kar a yi wasa da wannan shiri ko kuwa a bar shirin ta wuce a haka. A yi ƙoƙari a bi mu a hankali. Pastor Timothy Ibrahim da Pastor Audu su ma suna shirye domin su tallafa a shirin, don haka mai sauraro a yi ƙoƙari a gaici 'yan uwa da abokan arziki. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Addu'a na da fata na shi ne Ubangiji zai mana albarka a sauraron shiri na yau.
Ya mai sauraro, farka da wannan lokaci, muna magana akan neman aure wanda ya dace. Wanda ke magana da kai ko ke, sunana Ibrahim Mai Gadi. Za mu so mu yi karatu a cikin Fitowa Sura 20 aya 12. Kafin mu yi wannan karatun, bari mu yi addu'a. Mun roki Allah na sama, ka ba mu basira, ka ba mu baiwan Ruhu Mai Tsarki da zai mana koyaswa, ya kuma ba mu ganewa na kalmarka, yanda za mu aikata shi ga cetonmu ta wurin Yesu Kristi Mai Cetonmu. Amin. Idan mun duba Fitowa Sura 20 aya 12, yana cewa, ka ba da girma ga ubanka da uwarka, domin kwanakinka su yi tsawo a cikin ƙasa wadda Ubangiji Allahnka ke baka. Labari da muna da shi kwatance ne na uba da ɗa. Yaron nan an ce mana da ya tashi sai ya yi wani kuskuren auren ko ya ragargaje har ya watsi suka rabu, domin auren shi ya yi shi da sauri ne. To bayan sun rabu, sai yaron ya zauna ya duba ya rikice ya rude ya rasa abin yi can, sai uban ya je ya sa ya ce ma yaron, na yi addu'a, Allah ya nuna man yarinya da za nuna maka. Daidai da labarin annabi mu babanmu Ibrahim. Yaron nan da ya saurara ya ce masa, to baba naji, amma a cikin zuciyansa ba haka bane. Sai uban da ya nema bai ma tsaya daga nan ba, ya je ma ya karbi kudin da ya yi aiki na sauka na hutunsa, wato retire. Ya ɗauki kudin nan ya je biya ma ɗan aure da shi. Sai ya zo ya kira ɗan ya ce, kaji na je na biya maka kudin aure. Ɗan ya ji haushi, da ya ji haushi shi ne ya ce, baba ka man magana na ji, ban riga na amsa maka, na ce ka saurara. Ni ba abokinka ba, ni ba wai saurayi ba, ni babanka ne na haihuwa. Duk abin da zai same ka bayan wannan aure ya same ni. Maimakon masifa ɗin, Allah ya turo masifan a kaina. Abin da na gaya maka kenan. Sai yaron ya yi haƙuri. Aka yi aure, bayan shekara ɗaya sai baban ya rasu, Allah ya masa rasuwa. Amma aure ya zaunu. Can da suka fara rayuwa, an gaya mana cewa yarinyan likita ce. Yarinyan tana aiki. Babbar mace ce a ƙasar Ingila. Yaron kuma yana nan a Kaduna, ƙasar Nigeria. Can an ce mana sabiri da ƙauna, yaron nan ya gyaru ya zama mutum. Matan duk buƙatar yaron da yake da shi, matan na biya masa, shi ma yana da nashi ƙoƙarin. sun hada hannu an ce mana auren nan yayi kyau. Menene zamu koya ga irin wannan? Litafi ya ce ka bada girma ga ubanka da uwarka domin kwanakinka su yi tsawo a cikin ƙasa wadda Allahnka ke baka. Ke baki ya'ya wanda suna da iyayen da suna jin tsoron Allah, suna biyayya da Allah, an ce to su yi biyayya da waɗannan iyayen. Akwai waɗansu iyaye suna cin amanar ya'ya, ba su ake magana ba. Akwai waɗansu iyaye wanda ba na garin mutane suke ba, ba su ne muke ce a yi biyayya ba, ba mu ce a raina su ba, su ɗin a ba su girma. Ba mu ce a raina wani ba, amma iyayen da suna ma Allah hidima suna jin tsoro ‘ya’ya su ji su yi biyayya da waɗannan irin iyaye. Wannan uban ya yi magana, ɗan yayin da ina muku wannan magana ɗan ya same ni ya ce, Pasto, babana na rasa yanda da Allah zai tashe shi in durƙusa in ce mishi na gode, kalmomin da na gaya mishi ya zafe ni. Matan da ya bani ban taɓa tsammani ko da zan yi zaɓe da zan zaɓe abin da ya dace ba. Sau nawa ne a cikin ‘ya’yanmu wani zai iya faɗi irin wannan labarin? Baban ya masa zaɓe, ya yi addu’a, ya ce man, babana ɗaya daga cikin iyayen da a Turanci ana kira first class parents, watan iyayen da sun yi nasara har sun ci tagwalla na ɗaya. In akwai iyaye, wannan yana ɗaya daga cikinsu. Iyaye suna iya su kawo ma ‘ya’ya albarkaci. Ta wurin biyayya na Annabi Ibrahim, an ce mana duniya ɗin ma ta samu albarkaci. ‘Ya’yan Isra’ila sun samu. ‘Ya’yan da suna ma irin iyayen wannan biyayya sukan samu albarkaci. Za mu yi addu’a in muna neman ‘yan mata, mu roki iyayen da suna da hankali su ba da shawara, su taya mu addu’a. Za su iya su taya ka zaɓa na gari, irin abinda muna ba da shawarwari yau. Bari mu yi addu’a. A cikin kuruciya, a cikin samantaka, a cikin tashi, bari mu roki Allah ya zaɓa mana, domin shi ne iyaye na gari, shi ne uba da uwa. Ubangiji ka yi mana wannan zaɓe, domin mu samu rayuwa mai kyau, karka bar mu, karka yashe mu. Karka yashe da matasanmu ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amen.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Za mu saurari zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga Kahuta a Jihar Kaduna. Bayar wakarsu, Pastor Timothy Ibrahim zai biyo baya da fili na sujada. Mai sauraro, kada a yi nisa da akwatin rediyo.
Zayayi wa Allah kwace judaka,
kuna imani kwace, a wurin zakoki kuna imani kwace, ta wurin hadayula ta tune ku alumannan.
Oh, Barkanmu da warhaka masu sauraro, ina fatan kuna nan lafiya, kuna kuma jin daɗin sauraro na kalmar Allah. Yau kamar kowace rana za mu ci gaba da ji daga cikin kalmar Allah. Sunana Pastor Timothy Ibrahim. Karatunmu yana samuwa cikin littafin Markus Sura 10, aya tasa ta 17 zuwa 23. Markus Sura 10, aya tasa ta 17 zuwa 23. Karatu yana cewa, sa'an da yana cikin fita zuwa kan hanya, wani ya sheko a guje yana durkusa a gabansa, ya tambaye shi, "Shin malam, managarci, me zan yi domin in gaje raina har abada?" Yesu ya ce masa, "Don me kake ce da ni managarci? Babu wani managarci sai ɗaya Allah, ka san dokokin, ba za ka yi kisan kai ba, ba za ka yi zina ba, ba za ka yi sata ba, ba za ka yi shaidar zur ba, ba za ka yi zalunci ba, ka ba da girma ga ubanka da uwarka." Ya ce masa, "Malam, duk na kiyaye waɗannan tun ina samartaka." Yesu da ya dube shi, ya kaunace shi, ya ce masa, "Abu daya ka rasa, ka tafi ka sayar da duk abinda kake da shi duka, ka bawa fakirai, za ka sami wadata a sama, ka zo kuma ka biyo ni." Amma gabansa ya fadi saboda wannan batu, ya tafi yana bakin ciki, gama mai arziki ne shi ainu. Yesu ya dudduba kewaye da shi, ya ce wa almajiran, "Da kyar mai arziki ya shiga mulkin Allah." Ubangiji ya albarkaci karatun. Za mu yi addu'a, mun gode maka, ka yi mana fasara na wannan kalmomi da za mu ga ma'anarsa ya kuma canza yanayin tunaninmu. Mun roƙa domin Yesu kai ne mai cetonmu. Amen. anan cikin wannan labari za ku ga yanda yawancin mu muna duban zuwa cikin mulkin Allah. Muna ganin shi kamar arziki yana iya ya kai ka. Muna ganin kamar ilimi yana iya ya kai ka. Muna ganin kamar wayonka yana so ya kai ka. Wannan mai arziki ya zo da shike yana da arziki, zai mori arzikin shi ya sake moran shi domin shiga mulkin Allah. Shi yasa ya zo a guje wurin Yesu yana ce masa me zan yi domin in shiga mulkin Allah. Yana ganin kamar Yesu zai ce mishi tunda kana da arziki ga kofa a bayane ka shiga ba ta tare da wani matsala ba. Sai Yesu ya tambaye shi ya ce mishi don me kana ce da ni ne managarci? Managarci Allah ne kadai. Abinda zaka yi ka san dokokin, ba za ka yi zina ba, ba za ka yi sata ba, ba za ka yi kisan kai ba, ba za ka yi shaidar zur ba, ka ba da girma ga babanka da mamarka. Sai ya ce af, ai waɗannan dokokin duka na kiyaye su tun ina ɗan yaro kankani. Yesu da ya dube shi sai ce malam, eh na sani ka kiyaye duka, amma akwai wani abu guda ɗaya da ka rasa. Wannan abu guda ɗayan shine zan faɗa maka ka je ka yi shi, in ka yi shi ka dawo ka zo ka biyo ni. Wannan abun shine mene? Ka je ka ɗauki arzikinka ka sayar da shi ko kuma ka raba ma matalauta ka zo ka bi ni. Littafi ya nuna mana cewa mutumin nan ya tafi da bakin ciki. Don me? Yesu yana so ya rabu da arzikinsa? Yesu yana so ya rabu da jin dadinsa? Ya ce alambaran wannan ba zai yiwu ba. Sai ya koma da bakin ciki, zancen mulkin sama ya yaya ya fasa. Yawancinmu muna ganin arzikinmu zai kai mu mulkin sama. Yawancinmu muna ganin iliminmu zai kai mu mulkin sama. Yawancinmu muna ganin wai fataranka ma zai iya kai ka mulkin sama. Babu malam, ka dawo. Dangantakarka da Yesu shine zai shirya ka zuwa cikin mulkin Allah. Arzikinka ba zai kai ka koina ba. Shi yasa yau da shike muna so mu samu arzikin, muna neman arziki ta hanyar da bai dace ba. Yau zaka ji wani an kashe shi, an cire ƙwayen idonsa, an ciccire harshensa, me za a yi da shi? Ana son a yi arziki. Ana kama yara, ana sacewa, ana je a kashe su, ana neman menene? Ana neman arziki. Amma duk da haka idan an tambaye su, ku masu bi ne? Za ka ji mutum ya ce, ai ni cikakken mai bi ne. Cikakken mai bi a ta wani hanya? To idan kana so ka zama cikakken mai bi, sai ka rabu da halin nan da kana aikatawa. Shi ne kadai zai sa ka shiga mulkin Allah. Malam, menene tunaninka? Kana ganin neman abin duniya shi ne hanya mafi kyau da kai ka gani ya dace maka? Ko kuma neman hanyar shiga mulkin Allah? Shiga mulkin Allah shi ne hanya mafi kyau. Muna so, ko kuma ina so, kai da kake ji na a yanzu ɗin nan, ka fara tunani. Kana da arziki? Ko kuma kana da ilimi? To ka sani fa, ilimin nan ba zai kai ka ko ina ba. Karshen shi ranan da Isa Almasihu zai bayyana, za ya ce maka ban san ka ba. Kamar yanda ya gaya ma mai arzikin nan, sannan mai arzikin nan ya nuna cewa shi bai san da Yesu ba. To haka Yesu ma zai zo ya ce bai san ka ba. Idan Yesu ya ce bai san ka ba, ina ne za ka je? Wani rayuwa ne za ka karasa da shi? Menene karshenka? Ka yi hatara, ka dawo, ka karbi Isa Almasihu ya zama mai cetonka. Idan kuwa ka yi haka, ka gama biyan bukata na rayuwarka kwata-kwata a duniya. Domin me? Kana da tabbaci, kana da bege na samun rai na har abada. Wannan shi ne muradin tunaninka? Wannan shi ne begenka? Idan wannan shi ne muradin tunaninka, dan uwa, ka yi addu'a cikin shiru. na baka dan minti kadan kai addu'a ka roki nufin Allah idan inda kana kasawa ka yarda Allah ya taimake ka ka gyara domin ka shirya rayuwarka da tafiyarka domin shiga mulkin Allah wannan shine addu'arka ubangiji ya albarkace ka cikin ji ubangiji ya taimake ka cikin daukan kuduri zamu yi addu'a ya madaukakin sarki Allah mu babba mai kauna mu yi maka godiya cikin wannan rana rana mai saduda rana wadda ka yarda mu ji sakonka bayinka da suna zaune domin ji ubangije ka yarda su ji tare da aikatawa idan a cikin su akwai wanda har yanzu bai dauke kuduri ba ka canza tunaninsa ka canza rayuwarsa da zai dauke kuduri mai kyau domin mu rike hanayen mu tare mu gudu domin mu tsira tare a karshe mu iske kanmu a cikin mulkin ka ka bishe mu haka nan mun roka domin Yesu kai ne mai ceton mu amen
ka zama mai hangen nesa rayuwa ba za ta taba maka kyau ba idan ba ka kasance mai tunani na hangen nesa ba hangar nesa ko ba da idanunka kake hangen nesa ba da tunaninka ne irin tunanin da kake da shi shine zai bayyana maka ko kuma shimfida maka irin rayuwar da ke gabanka idan ko kai tunani a can cikin birnin zuciyarka ga irin rayuwar da kake so ka kasance da ita nan gaba to lalle kan zaka kai ga wannan gurin domin irin tunanin da mutum yake da shi a cikin zuciyarsa shi yake nuna masa abin da zai zama nan gaba idan ka yi tunanin cewa kai zaka zama babba jarumi nan gaba ba da dadewa ba za ka ga cewa ka fara daukan mataki domin ka zama wannan jarumin bari in gayyace ka ka zo da ni mu dan taka mu yi tafiya ka dan bari ne maka wannan tambayar a cikin tafiyar mu ina kake ganin zaka je daga nan gurin da kake a ganin ka me zaka zama a cikin rayuwarka a ina kake so kai zaman ka na rayuwa waɗannan irin mutane ne kake ganin zaka yi tafiya ka kuma yi tarayya da su waɗannan irin abubuwa kake dorawa kanka da kake ganin za su hana ka yin nasara waɗannan irin mutane ne kake ganin za su zama gurbi a gare ka domin ka samu irin nasarorin da su suka samu ka tuna fa duk nasarar da zaka yi a rayuwa sai ka same ta a cikin tunaninka idan ko zuciyarka ta baka cewa tafiyarka za ta kasance da nasara ba da dadewa ba zaka ga cewa ka samu wannan nasarar kai kokarin ka ga cewa lokaci zuwa lokaci kana fada wa kanka cewa zan yi nasara a yau duk abin da na dora hannuna a kai zan yi nasara a kansa idan ko kai wa kanka wannan maganar zuciyarka kuma ta dauka to hanya ce mafi karfi da za ta iya saka kai girma ka kuma yi nasara a rayuwarka bari kai tunani ka dubi kanka kamar wanda ya riga yayi nasara kada ka gani cewa kana da kasawa duk abin da wani yayi kai zaka iya yi kai tunanin irin abin da kake so ka zama nan gaba saboda haka ka zama mai hangar gaba ka hangi gaba mai kyau a aikin da kake yi ka hangi gaba mai kyau a harkar kasuwanci da kake yi ka hangi gaba mai kyau a aikin gona da kake yi ka hangi gaba mai kyau a cikin aurenka ma a cikin ƴaƴanka bari ka gani cewa nan da shekaru da dama masu zuwa zaka kasance a cikin rayuwa mai kyau da farin ciki ka rika furici da bakinka akan abu mai kyau game da aurenka game da abokanka game da kasarka saboda haka ka kasance mai hangen gaba ka gani fiye da abin da wasu suke gani yanzu domin hangar gaba ba da idanu bane amma da zuciya ne wannan shawarar ta zo ne daga bakin Malam Abu Dawaki
Pastor Audu mun gode da wannan guzuri mai sauraro anan zamu dasa aya sai kuma ubangiji mai rai mai komai in ya sake kai mu cikin masu rai da lafiya zamu ci gaba daga inda mun dasa aya idan kana da tambaya ƙarin bayani bukatar addu'a shawara ko wata ra'ayi sai a rubuta mana adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria @yahoo.com. Ga wadanda kuma za su so su tura mana da sako a waya ko a kira mu, lambar wayar mu shine 0800-284-7000. Mai sauraro, sai mun ji daga gare ka. Ina nuna godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina nuna godiya zuwa ga Pastor Ibrahim Mai Gadi da Timothy Ibrahim da kuma Pastor Audu. Mawakanmu duka mun ce mun gode. A madadina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jegede da kuma Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakaria. Na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, kada ka manta da cewa ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.